Joseph, la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da matakin rufe wata cibiyar lafiya na matakin farko a jihar Filato. Biyo bayan kamuwar wasu jami'ai da corona, batun neman a ceto wasu mata da yara a Niger da aka sace su shekaru uku da suka wuce. Muna da shirin tubalin tsaro da shirin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin wannan a gyara zama don sauraron labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya ce shugabannin duniya ba za su yi zabi tsakanin tattalin arziki da kuma kare rayukan al'umma ba. Haji Alhamis Anthony Fauci ya faɗa wata mujallar kiwon lafiya da ake kira American Medical Association cewa babu zabi tsakanin rayukan al'umma da tattalin arziki. Amma akwai buƙatar a samu al'umma mai lafiya wacce za ta taimaka a farfaɗo da fannin tattalin arziki maimakon marka ɗora fannonin biyu masu karo da juna akan ma'auni guda. Kalaman na Fauci na zuwa ne yayin da gwamnoni a sassan Amurka suke rufe gidajen sayar da barasa da na abinci, suke kuma maido da matakan yaƙi da cutar ta COVID-19 saboda yadda adadin waɗanda cutar take harba yake ƙaruwa. Jihohi 40 daga cikin jihohi 50 na Amurka sun ba da rahoton ganin ƙarin sabbin waɗanda suka kamu. Kana adadin sabbin waɗanda suke kamuwa a Amurka sai ƙara hauhawa yake yi a kullum. Hukumar lafiya ta WHO ta yi kira ga ƙasashen nahiyar Afirka da su ɗauki ƙwararren matakai don daƙile yaduwar cutar COVID-19 yayin da ƙasashen yankin suka fara maido da harkokin sufurin jiragen sama. Tattalin arzikin nahiyar wanda wani kasansa ya dogara akan harkar sufurin jiragen sama da yawon buɗe ido ya fuskanci tawaya sanadiyar annobar coronavirus da duniya ke fuskanta. Haji Alhamis, daraktar hukumar ta WHO a nahiyar Afirka Dr. Matshidiso Moyoti ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa fannin sufurin jiragen sama na taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin ƙasashe, amma yayin da muka maido da zirga-zirgar jiragen akwai buƙatar mu ci gaba da kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar. A lokacin da annobar ta yi kamari, ƙasashe 36 da ke kudu da Sahara Hamada sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama, inda har 8 daga cikinsu suka hana jiragen da suka fito daga ƙasashe da cutar ta yi tsanani shiga yankunansu. A halin da ake ciki, Kamaru, Equatorial Guinea, Tanzania da Zimbabwe sun maido da sufurin jiragen, yayin da ƙasashe 15 daga yankin yammacin Afirka suke shirin buɗe iyakokinsu a ranar 25 ga watan Yuli. Wannan sanarwa da hukumar ta fitar na zuwa ne bayan da kwamishinan ayyuka da makamashi a ƙungiyar tarayyar Afirka Amani Abu Zaid ya ce nahiyar ta tafka asarar dala biliyan 55 a fannin tafiye-tafiye da yawon buɗe ido cikin wata ukun da suka gabata sanadiyar cutar ta coronavirus. Jagororin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun yi can akan fadar gwamnatin Amurka ta White House, inda har ɗaya daga cikinsu ya zargi shugaban ƙasa da wasu hadumansa da ƙoƙarin yaudarar Amurkawa don su yarda da cewa zargin da ake yi rashin biyan kuɗi ana kashe dakarun Amurka da na haɗin gwiwa a Afghanistan ba gaskiya ba ne. Tukar wacce ta fito daga bakin shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta biyo bayan wani zaman sauraron bahasi da daraktocin hukumar leƙen asiri da na hukumar tsaron ƙasa suka yi tare da sabon daraktan hukumar tattara bayanan sirri da aka naɗa a kwanan nan. Duk da cewa Pelosi ta ki cewa uffan akan bayanan sirrin, amma ta ce yunkurin da shugaba Donald Trump da hadumansa suke yi na yayyafawa batun ruwa tamkar cin amanar dakarun Amurka da ke yankin ne. Manyan jami'an White House suke har da mai ba da shawara kan harkar tsaro Robert O'Brien sun yi ta kara matakin da aka ɗauka na cewa kada a sanar da shugaba Trump zargin da ake yi cewa Rasha na biyan mayakan da ke samun goyon bayan Taliban don su rika kashe dakarun Amurka da takwarorinsu na haɗin gwiwa a Afghanistan. Ita dai Rasha da ƙungiyar ta Taliban sun musanta wannan zargi. Kungiyoyin mata sun ce bangarorin da suka kafa gwamnatin haɗin kai a Sudan ta Kudu sun saba yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da aka farfado da ita, wacce ta amince cewa a ba mata kashi 35 cikin 100 na mukamman gwamnati da aka kafa. Shugabar kungiyar mata ta Southern Sudan Women Bloc Amer Manyong Deng na daga cikin masu ruwa da tsaki a tattaunawar zaman lafiyar. Ta kuma buƙaci shugaban ƙasa Salva Kiir a jiya Alhamis da su ke mukamman gwamnoni takwas na baya-bayan nan da aka nada, wanda mace ɗaya ce kacal a ciki. Deng ta faɗa wa shirin muryar Amurka na Southern Sudan In Focus cewa idan shugaba Kiir ya ki, ya kamata ya nemi mafita da za ta yi daidai da kashi 35 cikin 100 da aka ware, saboda a samu wakilcin mata a dukkan matakan gwamnati. Bugu da ƙari, Deng ta ce rabi daga cikin majalisar ministocin shugaban ƙasa ya kamata su zama mata, kamar na mukamin kakakin majalisar dokoki ta riƙon ƙwarya da kuma shugabar alƙalai. Gwamnatin Botswana tana bincike game da ƙaruwar adadin giwaye da ke mutuwa wanda aka kasa gano dalili. Adadin ya ƙaru zuwa 275 wanda ya haura 154 da aka gani cikin mako biyu da suka gabata, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta faɗa jiya Alhamis. An fara ganin giwaye da suka mutu ne cikin watannin da suka gabata a yankin da ake kira Okobango Panhandla. Kana hukumomi sun ce sun dukufa wajen ƙoƙarin gano abin da ke kashe giwayen, tunda dai an tabbatar cewa mutuwar giwayen ba ta da nasaba da masu farauta hauren dabbobin, saboda akan tsinci mushensu ne da cikakkun sassan jikinsu. Sai dai wata sanarwa da ma'aikatan muhalli da albarkatun ƙasa da yawon buɗe ido ta fitar ta ce ɗakunan bincike uku a Zimbabwe, Afirka ta Kudu da Canada aka zaɓa su duba samfurin da aka ɗauka na matattun giwayen. A cikin rahoton da aka shirya wa gwamnati da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, kungiyar da ke kare giwaye ta ƙasa da ƙasa, wato Elephant Without Borders da ake kira EWB a takaice, ta ce wani bincike da suka gudanar ya nuna cewa giwaye masu shekaru daban-daban ne ke mutuwa. Cikin wani rahoton, kungiyar ta ce ta kidaye giwaye 169 da suka mutu a ranar 25 ga watan Mayu, sannan ta kidaye wasu 187 daban da su ma suka mutu a ranar 14 ga watan Yuni.
Yanzu masu sauraro ku biyo mu shiga jihar Filato don sauraron wannan rahoto kan rufa wata cibiyar lafiya matakin farko a garamar hukumar Jos ta Arewa. Biyo bayan samu wasu jami'an lafiya sun kamu da cutar coronavirus. Shugaban garamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman ya bada umarnin rufa cibiyar da ke unguwar Rogo. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji dauke da rahoton.
Garamar hukumar Jos ta Arewa ta kulle wani asibitin gwamnati da ke unguwar Rogo a cikin birnin Jos bayan ma'aikatan asibitin uku sun kamu da cutar corona. Shugaban garamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman ya ce sun dauki matakin rufe asibitin ne don takaita yaduwar cutar.
Foto ya zo min ciwon asibiti wato primary health care kinin da yake a Ngorogo, akwai waɗansu ma'aikatan kiwon lafiya wanda aka yi wato confirming ɗinsu positive akan wannan ciwo. Mun je wajen kuma mun tabbatar da haka da kuma dauke su zuwa wajen bada magani. Hakan ne ya faru dalilin treating ɗin wani mara lafiya da suka yi, wanda ana tunanin cewa mara lafiyan yana da malaria ne kawai, ashe shi ma yana ɗauki da wannan ciwo na COVID-19. Yanzu dai abin da ya faru shi ne mun rufe asibitin gabaki ɗaya, saboda za mu fesa abin da ake fesawa nan domin kashe ƙwayoyin cuta. Sa'annan waɗanda suka rage a asibitin, sauran ma'aikatan kuma mun sake ɗaukan wato specimen nasu, wato samfuri na sake gwajin su gaba ɗaya, kuma mun tabbatar da su a batun maganar killace kansu domin kar su zo kusa da mutane kafin sakamakon su ya fito.
Me kuke yi don ganin cewa mutane sun fahimci muhimmancin kariya din nan makansu?
Lalle ne mutane su fahimci cewa shi wannan sa takunkumi da kuma abubuwa na kare kai kamar social distance da kuma jami'an kiwon lafiya suka bada shawara, a tabbatar da cewa mutane suna yin su kware da gaske domin kiyaye kansu da kuma kiyaye sauran mutanen da suke tattare da su.
Karamar hukumar Jos ta Arewa da ke da cinkoson jama'a, alƙalumar hukumar NCDC na nuni da cewar ita ke kan gaba da masu ɗauke da cutar coronavirus a jihar Plateau. A bangare guda kuwa, gwamnatin jihar Plateau ta buƙaci kwamishinonin jihar da su killace kansu bayan kwamishina guda ya kamu da cutar corona. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce a yanzu haka an ɗauki samfurinsu suna dakon sakamako.
Daga kan shi gwamna karan kansa zuwa duka sauran membobi na majalisar zartaswa na jihar Plateau an ba su umarni su je su gwada su kuma kowa ya killace kansa ya zauna gidansa da iyalinsa. Mutane su kiyaye su rage cuɗanya da jama'a in ba ya zama dole ba, kuma akwai waɗanda idan suka yi kunnen kashi akwai kuma doka za ta hau kansu. To idan muka duba yanayin muka gani mutane ba su kula da abin da muka ci a yi ba, muna jan kunne har yanzu. Idan gwamnati ba ta gamsu ba za mu sake rufe jihar.
Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan. Ko a kwanakin baya ma gwamnatin jihar Plateau ta rufe wani asibiti mai zaman kansa wato Rayfield Medical Center bayan ma'aikata 17 sun kamu da cutar COVID-19. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaishe ki Zainab da wannan rahoto da kuma masu sauraron muryar Amurka a kullun don samun labaru daga tushe. A yayin da ajiya Alhamis 2 ga watan Yuni ake cika shekaru 3 da sace wasu mata da yara 39 a ƙauyen Ngaliwa na yankin Difa na Jamhuriyar Nijar. Tsohon gwamnan jihar ta Difa Muhammad Lawal Dandano, wanda a zamanin sanye al'amarin ya faru, ya shawarci gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen ceto mutanen. Azantawarsa da wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma, tsohon gwamnan na Difa ya ce ban hanyar sulhu shine mafi ala wajen maido mutanen na Ngaliwa gida a maimakon amfani da karfin soja.
Bidotan da shi na kan abun da daga ake raina cin ga abun ya samu a cikin wannan gunduma ta Ngaliwa. Ita Ngaliwa nisan ta daga zuwa Difa kai kilo da ni don abu. Bayan wa an ga 39 da aka sace akwai samari da suka yanki don kuwa nan samarin muka zina ita su kuma muka tsaya cikin garin da muka ji menene samu don kuma mu dai nan cikin region ta Difa mun yi abubuwa da yawa. Wasu abubuwa ba sa kansu ka nita ba ka zuwa ka bayyana su. Mun nemi mutane masu daraja mun ce su zo su kama mun magani ne za mu samu nan mu mai dosa gida. To amma kun san ita ga hankata boko haram wai hankali ta tunda mutane ne da baka masa ba suke so ba lallahi an shi mun aika mutane sun je suna neman su tunda cikin lak ne aka kai su kuma kai cikin lak din nan cibirin yawa ne su kuma koda ka gan su mutane ne wanda ba su saba ga iya abusa nan kinan abun na da wuya amma ba mu dai su da muna cancan da ina gwamna bakin gulgudu mun sa nema kun bayan wannan mun zo wannan nan Kabalewa kowa da yan sandika da yan society civil da yan siyasa da masu gani kowa muka zo muka katal tago muka ga to abakan mu na chat na ball paske mun nan ball na sunne ki da muka fitaka da lack and charge kuma muka gayyace su muka zo muka kai babban tago
amma wasu na cewa wannan magana ta sace matan Galewa babu gaskiya a ciki kawai shiri ne abu ne da aka tsara ta kanasa.
Ni gaskiya an sace mutane shi ne sani a mutane mun zo suke an sace su paske bayan an sace su din ma mun bincika mun gane wane ne aka sace kenan mutum in bai nan mu za mu ci an sace shi kuma ni abin ki so in ce mutane mu sadda muna cikin jadi kuma sadda na gwamna mun yi bakin gwagwado mu gani ya za mu maido su. To Allah bai ni ba saboda ni watanni ka an bayan wannan abin na babu sha Difa ina tana shi labarin an ce wa'ancan wanda aka sace suna samun dama suna tare da dangin su kenan da kansu kenan ka a gashi a sa niya a ta nema Allah sa a yi dusu wannan mugun hali cikin shi.
Ka jagoranci wannan jiha ta Difa a matsayinka na gwamna kuma ka san yadda yankin yake, shin daga menene kake ganin zai ba da dama ko zai taimaka a samu waɗannan mutane a ceto su a maido su gida?
Wallahi ni dai abin da ke tsammani ga bakin ilimi na ina kan dole ne sai an samu mutane wanda ke nagari wanda ke samun contact da wa'ancan wanda suka dauke su a samu a yi magana paske shi magana inda ana magana to ana samun solution cikin abin duniya saboda yau ko ka ita soji to ba din bane zasu dawo da kansu paske soji in shagawa wuta ce za a bada kuma su kuma wanga yan ta'adda in ma sun ga soji sun zo in dai sun ga alamun za a kwato su suna yasa musu wani abu a sha don abin da ke da muhimmanci shi na a ne mutane masu daraja akwai su a Difa akwai su da yawa wanda ke yin magana wanda ake a ba su amana su je su gani su aika a gani wace hanya ce za a bi a taimako su a haifu su.
A zamaninka akwai waɗanda suka kira haka ko ta waya don bayyana cewa ga su ne suka sace su kuma ga abin da suke bukata?
Eh, gaskiya ba wanda ya kira wuce gashi nan shi ya sace su ko mene, amma muna tsabanin da yan ta'addan ga yan Boko Haram su ne suke wannan aiki paske bakin lakin yake abin kun su a cikin lakin.
Kar a shafa, kuna sauraron murya Amurka ne a wannan shiri na musamman daga Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Ina la buga ni boda dawaka. Ya musulmi la buga ni boda dawaka. Buda dawaka kai dauje da nusan nusha ba man bada to kun ta ni saboda kiri an gaza ne ba dan noma ba kun san ta buda kiri an gaza ne ba dan noma ba ka ga mutun dai ya bani na biya na gaishe na gaishe shi amma ba wanda ban ji abin ai ba ba ni ce mai na gode Allah mai idi alika wal ko wal jawwa ya na ba da ba ina ba ni kana da ba amma da mai zurje da bindiga ta nun yaji
Madalla. Yanzu lokaci yayi da Hassan Maina Kaina zai shigo da shirin sa na tubalin tsaro.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a cikin sa muke taba batutuwan da ke da alaka da tsaron. To madalla. Da farko zamu fara da neman afuwar masu sauraro domin gaza kawo muku hira da muka ce zamu yi da daya daga cikin manyan janar-janar na arewacin Najeriya. Mun yi duk iya kokarinmu domin kawo muku wannan hira amma abin ya faskara. Ana ci gaba da tsokaci dangane da bukatar da kungiyar ISWAP ta yi na zunzurutun kudi har dalar Amurka 500,000 wato kimanin naira miliyan 180 a matsayin kudin fansa na ma'aikatan agajin nan guda hudu da take garkuwa da su a halin yanzu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ma'aikatan da ke aiki da kungiyoyin Action Against Hunger, Reach International, International Rescue Committee da kuma wani ma'aikacin tsaro mai zaman kansa. Action Against Hunger da kuma International Rescue Committee a cikin martanin da suka mayar a wata sanarwa da suka raba wa manema labarai sun ce sun kadu kwarai da kama jami'an nasu kuma a halin yanzu suna aiki tukuru domin ganin an sako waɗannan ma'aikata nasu. Na tambayi masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu kuwa irin wannan yanayi da kungiyoyin 'yan ta'adda suke neman kudin fansa mai yawan gaske irin wannan domin sako waɗanda suke garkuwa da sun ko menene abin yi.
Wannan shi ne ake ce ma tsaka mai wuya. Daga ɓangaren gwamnati akwai haƙƙi da ke kanta na cewa ta kare kowane ɗan ƙasa da irin waɗannan ma'aikata na ƙungiyoyin agaji. Dalili ko sai da wayanda suke aiki suka shiga yarjejeniya da ita gwamnatin na cewa za su yi aiki kaza, ita gwamnati za ta kare su, za ta ba su wato yanayi mai kyau wanda za su yi aikin. Ɗayan ɓangaren kenan. Wani ɓangaren wayannan ma'aikatan suna da yarjejeniya abinda da turanci ake ce ma duty of care, wato wani tsari ne wanda aka hito da shi na tabbatar da cewa in kana da ma'aikata to ka kare ma'aikacinka daga duk wani abu wanda zai iya mishi illa ko aibi. To an samu lokuta a shekara 2016 akwai wanda ya shiga irin wannan yanayi har ya kai inda yake ma aiki ƙara. To an kotu ta yanke hukunci a Turai ne aka biya shi kuɗaɗe da yawa. To a taƙaice dai kusan an shiga yanayi mai tsarkakiya wanda ita gwamnati da waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu wajibi ne su ɗau mataki duk wani wanda ya kamata na su taimaki waɗannan ma'aikata nasu guda uku da sauran mutum biyu waɗanda ke hannun waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci. A ɗayan ɓangaren kuma idan suka bi abinda waɗannan ƙungiyoyi suke so, akwai bayanan da ke cewa sun buƙaci a ba su kuɗi dala wato 500,000 wanda ka kuɗaɗe ne masu yawa. To in har ko irin kuɗaɗen nan suka shiga hannuwansu za su yi amfani da shi wurin yin abubuwa da yawa. To a taƙaice dai mahanga na tsaro ba ma goyon bayan a bayar da irin waɗannan kuɗaɗen. Akwai hanyoyi na bayan fage wanda ake iya bi na sulhu ko kuma na musanya wanda kila zai rage har a kai gaba da irin wannan kuɗaɗen. Maimakon a bayar da kuɗaɗen to dubi wayan sanyoyi daban har da misali musanya na prisononi ko na wani abu wanda su waɗannan ƙungiyoyi suke bukata, amma kar a kai ga ba su irin waɗannan kuɗaɗe a taƙaice. To da taƙaice abin da nake son nuna yanayi ne mai sarƙaƙiya wanda kuma sai an yi amfani da dabara na diplomasiya da hanyoyi na bayan fage don a samu a cimma burin da ake so. Buri kuma musamman shi ne kar wani abu ya samu rayukansu waɗannan mutane ne guda biyar da ke hannun wayannan ƙungiyoyi na ta'addanci.
A kuma wannan mako ne sojojin saman Najeriya suka farma wasu gungun 'yan bindiga daɗi a jihar Niger, inda har aka cafke wasu 'yan bindiga guda biyu 'yan ƙasashen waje da ke yaƙi cikin gungun 'yan ta'addan Najeriya. Kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ya mana ƙarin bayani.
Wato kamar yadda muka yi bayani, hukumar sojan sama ta Najeriya a ƙarƙashin Operation Gama Aiki wato a jihar Niger a garin kasuwan Ango ta ƙaramar hukumar Mariga sun kai farmaki ga gungun barayi da kuma masu satan shanu, kuma an samu nasarar karkashe da dama daga cikinsu. Kuma daga cikin waɗanda aka kama daga bayan farmakin da aka kai, an samu 'yan ƙasan waje guda biyu daga cikinsu. Ana gudanar da bincike akan inda waɗannan mutane suka taho, amma kati ɗaya daga cikin da muka samu nasu ya gwada mana yana ɗauke da ƙasar Sudan, amma har yanzu ba a gama bincike ba, balle a tabbatar daga inda suka fito. Ana kan bincike akan wannan. Za a ci gaba da kai waɗannan samame kamar yadda kuka sani, kuma yadda ake yi yanzu a wato arewa maso yamma da kuma sauran sassa na ƙasar.
To shin irin wannan farmaki ka iya kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga daɗi kuwa? Tsohon Hausa a rundunar sojan Najeriya Kanar Aminu Isa Kwantagora ya yi tsokaci.
Zai kawo ƙarshe in an samu sojojin ƙasa sun je sun mamaye duk ƙauyukan da aka fafatake su, amma din kawai ka hanne su daga in sama sun wace an kashe na kashe an kama na kama gobe za su dawo. Dole ne a hana su taruwa kuma a cikin dajin birnin Gwari da dajin Alawa da dajin Ɗan Sadau. Dole ne a hana su zama wurin. In ba a yi haka ba kwana biyu ne za su dawo. Ko shekaran jiya an shiga wani kauye nan kusa da kauyen mu.
Na'am.
An kashe mutum biyu sannan kuma wani wuri an dauki wani dattijo. To kaga har yanzu da akwai su kusa kenan. Eh to yanzu abin da za a je a hana su taruwa a cikin daji ko sun yi garkuwa da mutum su rasa inda za su kai shi. Amma in dai akwai daji na akwai tsaunukan nan ba a mamaye su ba a hana su zama ba to kwana biyu ne za su.
Ga masanin tsaro kuma Group Captain Sadiq Garba Shehu Mai Ritaya ya ce sojin saman Najeriya na buƙatar ƙarin kayayyakin yaƙi musamman jiragen kai farmaki. Domin kawo ƙarshen 'yan ta'addan a sassa daban-daban na Najeriya.
Wannan abun da aka yi na karanta abun nan jirgi ne tsakan anguli ne wanda ake cewa helicopter gunship shi ne dai wannan aikin kuma in ka duba duk aikin nan na 'yan ta'adda da aikin masu sace mutane ne wato aiki wanda yake shi irin wannan jirgin mai saukan angulun da ake cewa helicopter gunship shi ne ake bukata da yawa to amma maganan gaskiya wanda gwamnati ba ta sani shi ne ai ba waɗannan jiragen da yawa kaga yanzu inda kamar muna su da yawa ɗaya yana durnin gwari ɗaya yana uku suna wurin Maiduguri uku suna ta wurin Sokoto duk za ka to amma a gaskiya ba mu da su isu zaka je ka tarar wannan jirgin da yaje wannan aikin mai kyau wadakila kuma gobe shine za a dauka a tafi da shi Maiduguri in an yi wani attack so a gaskiya ita gwamnati ta duba wani irin kayan aiki ne kamar mace ne wanda mijinta yake da hali in ka je cikin dinta zaka ga wuka kala-kala akwai na yan kankashi akwai na yan katsoka akwai na abun to haka kayan yaki yake wannan yakin yana son waɗannan jiragen wannan jirgin da yayi aiki shine sojojin mu suke bukatar shi da yawa amma a gaskiya maganar gaskiya bamu da shi da yawa.
Masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku kasance lafiya.
Gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri kafin mu yi ban kwana da ku ga shirinmu na ƙarshe sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a fili cewa ƙasar da ke jagorantar ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya ba za ta iya mallakar makaman nukiliya ba.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Yace muddin ina shugaban Amurka, Iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba. Cikin shekaru biyu da suka gabata, Amurka ta dauki matakan matsin lamba masu zafi ta fuskar tattalin arziki da diplomasiya don hana gwamnatin Iran faɗaɗa ayyukanta na makaman nukiliya. A kwanan nan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da shirin daukar wasu sabbin matakan ta wannan hanyar. Abu na farko, Amurka ta sanar da cewa ta kaita takunkumin wasu ayyuka na Iran da ke da alaka da nukiliya guda uku ya kusa zuwa ƙarshe nan da kwanaki 60 don ba cibiyoyin damar kawo ƙarshen duk wata alaka da ta yiwu suke da ita a gudanar da ayyukan. Wannan ya danganci aikin cibiyar Iraq da na sarrafa sinadarin uranium don masu binciken ayyukan nukiliya da kuma kaiman nukiliyar da aka sake sarrafawa zuwa kasashen ƙetare. Takaita takunkumin ya ba da damar a ci gaba da ayyuka a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran ta shekarar 2015 ba tare da barazanar takunkumin Amurka ba. Amurka dai ta fidda kanta daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018. Abu na biyu, Amurka ta sanya takunkumi kan wasu jami'an Iran guda biyu da suke da hannu a shirin makaman nukiliya, wato Amjad Sasgar da Majid Agai. Abu na uku, Amurka ta sanya takunkumi kan wani kamfanin jiragen ruwa na dakon kayayyaki na Iran, wato IRSL, a ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa mai lamba 13382. Sakataren Pompeo ya faɗa a wata sanarwa cewa kamfanin IRSL ya sha kai kayayyaki masu alaka da shirin makamai masu linzami da ayyukan soja na Iran. Haka kuma ya sha dukkan wasu kayayyaki na soji masu tarin yawa, ciki har da kayayyakin kungiyar NSG masu yin hulɗar kasuwanci da kamfanin na IRSL na tattare da barazanar takunkumi. Wakilin Amurka na musamman a Iran, Brian Hook, ya ce Amurka na daukar waɗannan matakan ne saboda gwamnatin Iran na ci gaba da yin amfani da ayyukan nukiliyar ta wajen samun abubuwa ƙarfi da yaji daga ƙasashen duniya. Za mu hana Iran duk wata hanyar samun makaman nukiliya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan masu sauraro muke kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu.